بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا كارغو دياو الله سبحانه وتعالى أديرونا منا وانا رانا دومين رانا تكي شاوكو رانا ألاميسكو رانا ألاميس شاوكو غوتان Ramadan hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ce daidai da 13 da ga watan 3 miladiya 2025 mun dawo domin ci gaba da gabatar da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai tsarki da muke a wannan masallaci a daidai wannan lokacin zamu tashi a farkon sura wato suratul Luqman kuma kamar yadda zamu bayani insha Allah wannan sura ita ce sura ta 31 cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai tsarki kuma a wajen sauka ita ce sura ta 77 ta sauka wato bayan suratul Safati amma kafin suratul Saba'i kuma wannan sura tana da ayoyi 34 bisa maganganun malaman Basra, Sham da Kufa a wajen malaman Makka da Madina kuma ayoyin ta 33 wannan sura a Makka aka saukar da ita in banda aya daya da wasu daga cikin malaman tafsiri suka toge wanda zamu ga abin nan ta insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان مكية وآية ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان وأن سورة ana kiranta da suratul Luqman saboda kissar Luqman al-Hakim wanda wato ta zo a cikin wannan sura kamar yadda na faɗa sura ce ta 31 cikin jerin surorin Al-Qur'ani in ka dauko kirgan su daga sama wanda take a wajen sauka kuma ita ce sura ta 57 wannan sura a Makka aka saukar da ita in banda fadin Ubangiji walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wannan aya suka ce an sauke ta ne a Madina wannan kuma suka ce da wannan ayan da wadda ta biyo bayan ta a Madina aka saukar da su amma sauran ayoyin kuma dukkan su wato ayoyi ne a Makkiya an ambace ta suratul Luqman saboda kissar Luqman al-Hakim wato wanda ta zo a ciki kuma wannan sura har yanzu malamai suka ce to wanda sura sura ce wadda take dauke da wa'azozi da darussa musamman daga bakin shi wannan bawan Allah Luqman al-Hakim cikin nasihohi da yayi wa dansa ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wa'annan kuraman bakaje kamar da muka shafa da baya ubangiji subhanahu wataala ya san me yake nufi da su tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne Al-Qur'ani Al-Hakim wanda yake wato wani littafi wato wanda yake kunshe da hikimomi Allah ya ce hudan shi Al-Qur'ani na shari'a ne ma'ana mai shiryarwa ne wa rahmatun kuma wato jin kai ne lil musini ga mutane masu kyautai ma'ana idan kai masa nasba wato kace hudan wa rahmatan kazo da nasban wato malamai suka ce sai ya koma hali mana wato hali kaunihi hudan wa rahmatan hal kaunihi rahmatan lil muhsinin alquran nan wato shiriya ne sannan kuma jin kai ne ga mutane wanda suke almusinin sune Allah ya ce almusinin din sune alladina yuqimuna salata mutanen da suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun sune kuma wanda suka tabbatar da za a tashin alkiyama suka sakankance za a tashin alkiyama ulaika wadannan mutane ala huda min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijin su wa ulaika mul muflihun sannan kuma waɗannan su ne wato masu rabauta su ne alfa’iduna wato masu rabauta
waninan nasi man ya shari lahawar hadisi ne rila an sabi da lalari digari ilimin wayata ya ci za a huzu a ula’ika lahun azabun muhimmin
ubangiji ya ce waninan nasi akwai daga mutane man ya shari lahawar hadisi wanda yake sayan wato kayayyakin wasa lawal hadis shine mayal hu anu wato abinda mutum zai shagaltar da shi wato daga wani abu lawal hadis wannan su malamai suna cewa littakaddun labare ne wadanda wato za su shagaltar da mutum wato su hana shi wato fahimtar dalilin da ma yasa Allah ya halice shi da kuma abinda Allah ya wajabta masa matsayin sa da bawansa shine lawal hadis wato ana ce masa yashashen zance ma'ana maganar da wato ba ta da wani tasiri a shari'a shine ma'ihi anhu amma ya'ni mutum zai dauki wannan zai dauke masa hankali bisa wato abinda wato ya damu mutum Allah ya ce mutum ya sayo wannan la kawo li dhilla an sabilillah saboda ya kange mutane ya hana su ga addinin Allah bigere ilmi ba tare da wani ilimi ba waye take za ha huzuwan kuma ya riki wannan din a matsayin wato abin izgilanci idan sahabban manzon Allah suna karanta alqur'ani ko manzon Allah ya tara sahabban sai yana karanta musu alqur'ani shi kuma sai ya tara mutane yana karanta musu wato labaran wato mutanen da to shi yayi haka ne saboda ya tare mutane da ba su labarai da tatsuniyoyi na mutanen da dan kari su samu lokaci da zai zauna wato da sahabban manzon Allah su ji alqur'ani yayi wannan shi yana yin wannan domin ya kange mutane kan su ji alqur'ani ne shine Allah ya ce li yudilla an sabilillah yayi dan ya tare mutane wato wajen fahimtar addini bigare ilimin ba tare da ilimi ba waye take za ku zuwan kuma ya dauko yin wannan din a matsayin wato kamar wata hanya ta izgilai da addini ulaika lahum azabun muhin Allah ya ce wadannan mutane da musu azaba wato take wato ta walakanci a gidan lahira to ya tutu
wai da tutu ne alayhi ayatuna walle mustakbiran ka annam yasma ka annati uzlaihi wa qara wa bashiruhu bi azabin alim innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'ada Allahu haqqan wa huwa al-azizul hakim
ubangiji yake cewa wato wa za tutula alaihi ayatuna idan an karanta masa ayoyin mu na alqur'ani wato a shi kafiri idan karanta masa ayoyin mu na alqur'ani walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai wato mutakabbilan yana jije da kai ka Allah ya sama ha kamar bai ji alqur'anin ba ka annafi udunahi wa qaran kai ka ce kamar akwai wata tosa a cikin kunnansa bai ma ji me ake karanta masa ba wa qaran ma'ana sumaman ne kamar akwai wata kurumtaka a cikin kunnansa wato ubangiji yace to wannan mutumi mai girman kai in ya ji ayoyin alqur'ani ba zai risina yayi wa maganan Allah biyayya ba Allah ya ce fabashiru to kai masa albishir bi azamin alim da azaba mai radani ma'ana wannan albishir din shine ka sanar da shi wato tahakkum ne gatsai aka yi masa da aka ce a masa albishir inda ba a yi mutum albishir sai da abin da zai faranta masa rai amma shi Allah sai ya ce a masa albishir wato da azaba mai radadi wato ranar tashin alkiyama shine Nadar bin Haris wayannan ayoyi duk akan sa suka sauka kafiri ne a Makka wato kuma da yake yana da fikira kuma yana zuwa harkar kasuwa wato kasar Hiyara yakan je kasar Hiyara to idan yaje sai ya riga sayo jaridu wato da ake da wanda suke kunshe da labaran duniya da labaran kasashen Farisa da Rum labarai, to idan ya zo Makka sai rika yi wa sahabban manzon Allah gatse, Muhammadu yana karanta muku wato labaran sama da ƙasa, ni ko ku zo in karanta muku labaran Farisa da Rum, ma'ana yana izgili wa alqur'ani ne. Saboda haka sai ya tara mutane yana karanta musu, wai dan ya kange mutane kar su je saurari karatun alqur'ani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba fatake ne, to amma in ya je hira sai ya shewa yana littattafan labaran. Saboda haka yake zo yana wato ba wa mutanen labari, yana cewa inna Muhammadan yuhaddithukum ahadisa Adi wa Samud, Muhammadu yana zo ya baku labarin Adawa da Samudawa, ku zo ni kuma in baku labarin Farisa da Rum. Saboda haka wato sai ya rika musu maganganu yana karanta musu, sai Allah ta'ala yake cewa wato wai za tu tala alai ayatuna, shi wannan kafirin wato Nadhr bin Harith din, in an karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran yake juya baya yana mai girman kai, ka Allah ya sama'a kai ka ce ma bai ji alqur'anin ba, wa ka annafi uzunahi wa qaran, sai ka ce kamar a cikin wato kunnansa akwai tosa ta yadda wato bai ji ba, kamar akwai kurumtaka. Allah ya sifa bashir bi azabin alim, kai masa albishir da azaba mai radadi wanda dai game da ita wato ranar lahira. Allah ya ce innal ladina amanu, ka karanta innal ladina amanu wa amilu salihati, ka san waɗanda kai suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau, suka je suka zauna suka saurari alqur'ani, Allah ya ce lahum jannatun na'im, suna da aljanna wato ta ni'ima, in sun shiga kalidi ne fiya za su dawwama cikinta, ma'ana za a kaddara musu dawwama in sun shiga, domin duk ni'imar da za ta samu mutum, ni'imar da za ta gushe, wannan ni'ima ba ni'ima ce da ɗan adam zai nutsu da ita ba. Shi yasa aka ce ni'imar duniya mai gushewa ce, ni'imar duniya mai gushewa ce. Shi yasa aka ce kada ɗan adam ya nutsu da ni'imar duniya, ya nemi ni'imar da ba ta gushewa, ita ce wato ni'imar lahira, ita ce ni'imar aljanna. Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce tafi wanzuwa, wato ita ce kuma tafi alkhairi. Ya kamata a ce mutum ya ɓata lokacinsa wajen neman lahira, wato kada ya cinye lokacinsa da ƙarfinsa da dabararsa wato a iya wato neman duniya. Shi yasa Ubangiji ya ce lallai waɗanda suka shiga aljanna in sun shiga khalidi ne fiha za su dawwama, wa'adallahi haqqan, wannan alƙawarin Allah ne, alƙawarin Allah kuma gaskiya ne, ma'ana wa'adahumullahu zalika wa haqaqahu haqqan, Allah ya yi musu alƙawarin in sun shiga aljanna ba za su shiga ba, ba za su fita ba, kuma ya tabbatar musu tabbatarwa cewa in sun shiga aljanna ne wato ba za su fita ba. Wa huwa al-azizu, Allah mabuwaye ne, la yadhlibuhu shay'un, babu abin da yake rinjayen Allah cikin lamarin sa, fayamna'uhu min injazi wa'adihi wa wa'idihi, balle ma abinda babu abin da yake gagaran Allah wato a cikin zartar da lamarin sa, balle ma wani abu ya hana Allah zartar da lamarin sa na cewa in yasa ƴan aljanna za su dawwama, ko kuma ya hana Allah zartar da alƙawarin sa na dawwamar da kafirai wato a gidan wuta. Al-Hakim, Ubangiji wato gwani ne, alladhi la yadh'u shay'an illa fi mahalli, gwanin takar Allah gwanin taka ce ta yadda Ubangiji bai ya ajiye wani abu sai a inda ya dace, dan adam ne zai ajiye kuma ya kuskure, amma Allah duk abin da ya ajiye inda ya ajiye shi to inda ya dace ne. Saboda haka shi yasa idan ya saka ƴan aljanna a aljanna sai kaga sai ya ce musu jaza'an bima kanu ya'malu, wannan sakamakon abin da kuka yi ne, saboda ya sa su aiki a duniya kuma sun yi biyayya sun yi aikin, saboda haka sai sakanta musu da sakamako. Su kuma kafirai da aka saka su a wuta su ma sakamakon abin da suka aikata ne, saboda ai ya halicce su ya ba su duk abin da zai ba su na daga cikin abin da ya kamata su wato su gode wa ni'imar Allah, su bauta wa Allah, amma su kafirce wa ni'imar Allah. Shi yasa kowanne Allah ya ajiye shi a mahallinsa sai kaga mahallin wato ya dace da shi. Na'am, khalaqas samawati.
Khalaqas samawati bighayri amadin tarawunaha wa alqi fi nadri rawasiya antani da tum wa dhaffa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an fa anbatana bihi fa anbatana fiha min kulli zawjin karim. Hada kalkulla fa’aruni ma za ka da ƙallazi na min duni bani zalimuna idalalin muji.
Ubangiji yake cewa wato khalaqas samawati wal ardi bighayri amadin tarawunaha, khalaqas samawati, Ubangiji shi ya halicci samai bighayri amadin ba tare da wata fila tarawunaha wanda kuke kallo ba, babu wata fila wato da ta tokar yana kudubiruhu masallacin nan, iya dan masallacin nan, amma filoli nawa aka yi wanda aka tallafa wa rufin masallacin, amma ka duba girman saman nan, Allah ya ce babu wata fila tarawarha wanda kuke kallo a ido wanda ta bawa wato rufin saman nan gudumawa dan kare faduwa kan mutane ba mu kaga wannan azina maka wato girman ikon Allah shine malam yake cewa wato ai babu wani wato fila shine wato amadin al-amad shine wato gimshiki wanda ake tokar shine al-usuna wanda ake tare wato sama wato babu wato tun asali babu kuma tunda Allah ya halicci saman nan har ya zuwa yau dinnan yadda aka halicce ta nan haka take babu wani abu da ya jirkita wato a cikin lamarinta Allah ya ce wa al-qafil adra wasiya sannan ubangiji ya jefa wato a cikin kasara wasiya manyan duwatsu shine jibalan murtafi'a manyan wato tsaunuka anta mi da bikum ma'ana Allah ta taharrab bikum dan kar ta motsa wato kar ta jijjiga Allah yake cewa basa fiha min kulli dabatin Allah ya sa duwar wutsu dan kar kasar ta motsa da mutane sannan kuma basa fiha min kulli daba sai ya watsa dabbobi da mutane a cikin kasa wa anzalna minas sama'i ma'an sannan sai muka saukar da ruwa inji ubangiji wato daga sama wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar daga sama wato ruwa a cikin wato kasa din nan fa ambatna fiya min kulli zawjin karim sai muka fidda dukkan dangin dan itace ruwa ɗaya ne amma za a fitar da dan ice wanda yake in ya fidda dan sa kaji mai daci ne wani dan itacen kaji mai zaki ne wani mai bauri ne wani mai tsami ne wani baki wani kore wani ja kowane irin dan itace zai fitar da dangin dan sa daban-daban amma kuma dukkan su an shaye da su da ruwa guda ɗaya ne to kaga ba mai wannan wato sai Allah ya zama ruwan nan duk wa'annan dangin dan itacen irin wannan ruwan suke bukata domin su fitar da amfanin su to shine ubangiji yake cewa wato fa ambatana min kulli zawjin karim sai muka fitar kowane irin daigi na dan itace karimi ma'ana hasani ne mai kyau sai muka fitar da shi mai kyau a lokacin da sabon dan itace za a gani wato abin sha'awa ne Allah ya ce haza khalqullahi wannan shine irin halittar Allah ya halicci sama babu fila ya halicci kasa ya jefa mata duwar wasu sannan ya saukar da ruwa ya fitar da tsiro tsiron kuma ya fitar da ya'ya masu kyau Allah sai ya ce haza khalqullahi wannan shine halittar ubangiji wato faruni ma za ka lakal ladina min duni yace kafirai to ku nuna min su waɗanda kuke bauta musu kuma bayan Allah me suka halitta ga irin halittar Allah ya ambata da kansa to ku nuna min kafiran da kuke bata lokaci wajen bauta musu me suka halitta ma'ana ai iyayen gijin naku da kuke shirka da su wajen bauta kuke shirka da su wato kuke ji hada su da ubangiji to ku nuna min me suka halitta Allah ya ce bal zalimuna a asu dai kafirai fi dalalin mubin wato suna cikin bata ne wato bata mabayyani bi shirakihim wato saboda sun yi shirka da Allah wato a wajen bauta
Wala kadatina lukumanal hikimata an shukuru lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ganiyyun hamid
na'am ubangiji yace wala kadatina lukumanal hikima ai mun ba wa lukuman wato hikima Allah da kansa yace hakika mun ba wa lukuman hikima shi yasa mu har ake masa laqabi ake ce masa lukumanal hakim Lukman mai hikima saboda wato hikimar sa wajen wato maganganu malaman tafsiri sun yi sabani a wannan suna na Lukman wai wannan suna balaraban suna ne kan ko suna ne wanda yake ajabi wanda yake ba zai karbi wato sarfu ba suka ce wato suna ne a ajami amma mamnu'un min sarf ba zai iya karban sarfu ba wato kamar Musa ne kamar wato Musa ne kamar Yahaya irin sunan dakin da ba sa wato ba a musu sarfu duk abin da ka zo da shi wannan haka zaka kira su da shi saboda haka wato suka ce wato lil ilmiya wal ajma suna ne wanda kwata-kwata ba zai karbi sarfu ba a ajaminsa da kuma a larabcinsa wasu suka ce a suna ne arabi balaraban suna ne amma dai ba zai karbi sarfu ba mun gane ko yawa wato sunan haka yake Lukman din yawa Lukman din haka sunan yake yace malamai sun yi sabani wasu suka ce shi Lukman din nan shine Lukman dan fagur bin Nakur bin Taruk bin Azara suka ce in a wannan ne kenan ashe dan uwan Annabi Ibrahim alayhi salam ne wasu suka ce a dan yar uwar annabi ayyuba alayhi salam ne wani suka ce a dan mansa ne aka ce shi luqman al-hakim din nan ya rayu shekara 1000 har sai da ya riski annabi dauda alayhi salam malam yace wattafaqal ulama'u malaman tarihi sun gamu ala annahu kana hakiman cewa mutum ne mai hikima walam yakun nabiyan amma dai ba annabi bane shi luqman ba annabi bane amma mutum ne wanda Allah madaukakin sarki wato ya girmama shi da hikima wato da iya maganganu suka ce amma malam ikirma da malam sha'abi su kan suka ce ma annabi ne amma sauran majoritin malamai dai sun tafi a cewa luqman wato shi ba annabi bane shi yasa a cikin annabawa 25 nan ba za ka ji an ambaci luqman ba wajila wannan su malamai suka ce a asali ma wai an bashi zabi ne ku yi rabe da nubuwa wal hikima an bashi zabi tsakanin annabta da hikima fattaral hikimata sai ya zabi hikima aka ce an rawaito wata rana ya kasance yana bacci da rana fi wasatin nahari yana bacci da rana fanude ya luqman sai aka kira shi aka ce masa ya luqman halaka an naj'alaka khalifatan fil ardi shin kana so mu aiko ka khalifa a bayan kasa mu aiko ka ka zama manzo a bayan kasa fatahakum bainan nas bil haqqi kayi wa mutane hukunci da gaskiya mu aiko ka shugaba sannan in ka zo kuma kayi wa mutane hukunci da gaskiya fa ajaba saut sai ya amsa mu wannan muryar da yaji a cikin bacci fa qala sai ce in khayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbil al bala in ubangiji na ne ya bani zabi ya aiko ni shugaba ya dora min nauyin shari'a wa mutane to ni na zabi a bar ni in zauna lafiya sama da ajarrabe ni da bala'i in dai zabi aka ban yace na zabi zaman lafiya ban karbi bala'i ba ban karbi jarraba ba shi yasa wato na guji shugabancin saboda gudun wato bala'in da abin da yake cikin sa yake cewa wa in azama alayya fa saman watsa amma in ubangiji ne dora mun dole ba bani kofar zabi ba to na ji na bi ga irin maganganun hikima ta su kenan ko yawa yace fa inni a'lamu na sani anna allah ta'ala cewa tabbas ubangiji in fa'ala bi zalika a'anani wa asamani in har allah ne ya dora mun bani na zaba ba to allah zai kiyaye ni kuma zai taimake ni wajen gudanar da shugabancin fa'alat mala'ikatu bi sautin la yarahu aka ce sai mala'iku sai mala'ikan da yayi wannan magana sai saki ce masa da wani sauti wanda shi bai kallon mala'ikan limi ya luqman saboda mi ya luqman kala sai yace inal hakim lalle shi shugaba bi ashaddil manazil wa aqdaruha yana wani guri mafi wahalar sha'ani guri wanda yake gurbataccen guri ya ga shahul madhlum min kulli makani wanda aka cuce shi zai yi kansa da gudu ta ko ina don ya nema masa haƙƙinsa in adala naja in yi adalci zai tsira wa in aka ta tsariƙil janna in ko ya kuskure to ya kuskure hanyar zuwa gidan aljanna wa man yakun fi dunya zalilan duk wanda ya rayu a duniya kaskantacce ne ba a damu da shi ba wato khairun wato ko wa man yakun fi dunya zalilan wanda zai rayu a duniya kaskantacce wanda ba a damu ma da shi ba khairun min an yakuna sharifan ya fa alkhairi akan ya zama babban mutum a duniya saboda haƙoƙi da za su bibiye shi in ya zama babban mutum wa man yaktari dunya ala al-akhirah wanda ya zabi duniya akan lahira taftanuhu dunya wa lam yasib al-akhirah duniya za ta fitine shi ko ba zai samu lahirar ba duniyar za ta fitine shi tunda ya zabe ta kuma za ta fitine shi amma kuma ba zai samu kuma lahira ba wato fa ajabatul mala'ikatu min husni mantiqihi wannan mala'ikan da yace masa saboda mi wato sai mamaki da wato irin harshen luqman wato wajen fitar da maganganu na hikima fa nama na matan luqman ya kwanta ya bacci fauti al-hikima sai aka ba hikima fantaba sai ya farka wa huwa yatakallamu biha sai ya zama cikin maganganunsa duk wato hikima ne kuma nudiya biha dauda wato ba'dahu faqabilaha sannan sai aka kira annabi dauda daga baya aka ce a ba shugabanci shi kansa ya karba wa kana luqman yu'adiru dauda da hikimati saboda haka luqman sai ya zama yana adalawa annabi dauda a wajen shugabancin sa saboda wato hikimar sa. Wakila kana kayyatan, wasu suka ce a asalin shi Luqman al-Hakim tailani, wato sana'a sa dinki. Wakila kana ra'il ganam, wasu suka ce a makiyayi ne, kiwon dabbobi yake. Wato farawa annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil hikma, aka ce an rawaito wata rana wani mutum ya haɗu da shi cikin maganganu, yana maganganu na hikima. Fa qala, sai ya ce masa alasta fulanan ra'i, shin ni kai ba wannan nan da na sani bane mai kiwon dabbobi, ba wannan nan makiyayin nan bane? Qala bala, ya ce kware shi ne. Sai ya ce masa fima balagta ma balagta, yaya aka yi har ka kai wannan matsayin da ka kai? Kai kan da ai an san ka kullun a jeji kana kiwon dabbobinka, ina ka samu wannan ilimi da iya maganganu na hikima? Qala, sai ya ce masa na samu wani ne bi sidiqil hadisi, da gaskiyar magana, wa ada'ul amana, da bada amana, wa tarku ma la ya'anini, da kuma barin abin da bai shafe ni ba. A cikin wayannan ma hikimomi ya faɗa wa mutane, mutum ya in zai magana ya faɗi gaskiya, sannan kuma wato mutum ya kula da amana ko da ta magana ne, sannan na ƙarshe mutum ya rabu da abin da bai shafe shi ba. Duk abin da bai shafi mutum ba, to mutum kar ya shiga ciki. Ubangiji ya ce walaqad atayna Luqman al-hikima, haƙiƙa mun bawa Luqman al-hakim wato hikima. Malamai suka ce ita hikima shine ilimi da kuma aiki da ilimi, shine hikima. Wala yusamma rajulu hakiman hatta yajma'aha, ba a cewa mutum mai hikima ne sai in ya samu ilimin, kuma ya dabbaka ilimin a wajen aikinsa, ko da a wajen daurin danga ne. Ka samu ilimin yadda aka daurin danga, to a ganshi a daure, a ga dangar a daure, kaga ka samu wato ilimi da aiki kenan. Wadansu malaman suka ce hikima shine al-ma'rifatu wal amana, samu ilimi, samu kuma amana. Wasu suka ce hasken zuciya shine wato hikima. Sannan sun bata fasara da yawa, an ce shi Luqman al-Hakim yana magana wato da ƙofofin hikima kusan 12,000, yana magana da su. Saboda haka mutum ne mai basirar gaske, kamar da zamu ga a cikin wato karatun kadan daga cikin maganganunsa. Allah ya ce wala qad atayna Luqman al-hikima, man ba wa Luqman al-hikima, ta hikima shine ilimi da addini da kuma dacewa a wajen magana, shine al-ilmu wad-diyanatu wal-isabatu fil qawli, mun bashi ilimi da addini da kuma dacewa a wajen magana. Wato wa hukumuhu kasiratun ma'suratun, yawanci duk hukunce-hukuncen zaga wato ma'sura ne, an rawaito su. Kana yufti qawla bi sati Dawud, ya kasance da shi yake fatawa kafin aiko Annabi Dawud alaihi salam. Annabi Dawud ya zo ya riske shi, kuma wato ya ci gaba da hidima da shi. Wa akada anhu al-ilm, har ma ya karbi ilimi a wurin sa. Wato watar kalfatiya, kuma tunda annabin Allah yanzu ya zo, to shikenan sai ya bar wannan fatawa din. Wa qala, yake cewa la aktafi idza kufitu, me yasa ni bazan isu ba in an isar mun, tunda yanzu Allah ya aiko annabin sa, ni ka ayan dauki an sauke min nauyi. Kaga wannan cikin maganar ma ai akwai hikima. Eh, me yasa bazan isu ba kuma bayan an isar mun? Yake cewa wato annasu sharru, mutane wato sharri ne. Qala alladhi la yubali in ra'ahu an-nasu musian, wato duk mutumin da yace bai damu ba in yaga mutum yana mummunan aiki, yace bai damu ba, to wannan shine mafi sharri cikin mutane. Ai aka tambaye shi kai ayyu nasu sharrun, a cikin mutane wa fi sharri? Sai yace alladhi la yubali in ra'ahu an-nasu musian, mutumin da bai damu ba in mutane sun ganshi yana mummunan aiki. A cikin mutane wa fi sharri? Yace mutumin da bai damu a ganshi yana mummunan aiki ba, to ya fi kowa sharri. Saboda ai zai yada, zai yada. Amma duk mutumin da baya so a ganshi yana mummunan aiki, aka ga na farko zai koyi, na biyu in ya ga mutane zai daina, to kaga ba za a yi koyi da shi ba. Allah ya ce sai muka ce masa anishkur lillah, wato anishkur lillah, ka yi wa Allah godiya alama a taka min hikima, bisa abin da Ubangiji ya baka na daga hikima. Wa mai yashkur, ka sani duk wanda ya godiya bisa ni'imar da aka bashi, fa inna ma yashkuru li nafsi, la dan godiyarsa kansa zai koma, shine li anna thawaba shukrihi lahu. Wa man kafara, wanda kuma ya butulce ya ƙi godiya in Allah ya bashi ni'ima, to ya sani fa inna laha ganiyun, Allah ya wadata gabanin godiyarsa. Hamidun shi kuma wato abin godiya ne, ko kai baka gode masa ba, Allah abin godiya ne a sama, abin godiya ne wato a ƙasa. Wa iz qala luqman
libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim.
Allah ya ce wa iz qala luqman libnihi, tuna yayin da Luqman al-Hakim yake gaya wa ɗansa, wa huwa ya'idhuhu yana yi wa ɗan wa'azi, yace masa ya bunayya, ya kai ɗan ƙaramin ɗana, sai ya zo da kalmar tasgir saboda nuna ashafaka da rahama, nuna tausayi da soyayya da ja a jiki, yace ya kai ɗana, ko kuma ya kai ɗan ƙaramin ɗana, la tushrik billah, kada ka shirka da Allah. Wannan shi ya fara masa wa'azi a kai, kada ka shirka da Allah, yace inna shirka la zulmun azim, lalle shirka wato zalunci ne azimin mai girma, wato aka ce da ɗan kafiri ne. Da ya masa wannan faraja ilaihi wa aslam, sai dan kuma sai dawo sai musulunta tare da shi. Ya ce masa la tushrik billah, kada ka shirka da Allah, domin idan mutum ya shirka ko omina sai ya ɓaci, komi ya ɓaci. Shirka ita ce mafi munin ciwo da musulmi ya kamata kullum ya taka tsantsan a kansa, menene zai yi wato ya shirka da Allah. Hatta shirkul asgar ɗin ma, ƙananan shirka ma ana hana mutum yi, kamar riya, shirkul asgar ne wariya a cikin aiki, kana so kai aikin alkhairi amma kana so kuma mutane su gani don su faɗa, to wannan shirkul asgar ne. Wannan shi kansa shi ma yana ɓata aikin mutum, to balle ko babbar shirkar da za ka dama nufaci bautar ma, ka nufaci wani Allah a wajen bauta, ko ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba ma wato wani bawansa. Luqman al-Hakim ya yi wa ɗansa nasihohi da wa'azozi, amma sai ya fara jan kunnensa da shirka, saboda duk azunubi babu wato kamar wato shirka, shirka da Allah. Yake cewa wato la tushrik billah, kada ka shirka da Allah, inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zunubi ne wanda muke mai girma. Malam yake cewa ɗan nasa sunansa Saran, ɗan gidan Luqman al-Hakim sunansa Saran, waɗansu malamai suka ce wato sunansa Mishka, wasu suka ce sunansa An'am, wasu suka ce ɗansa ne amma da ɗan da matar tasa su kafire ne, saboda haka bai guce ba yana musu wa'azi har sai da suka musulunta. Wata rana aka ce shi Luqman al-Hakim wato ya kawo wato wani wata jaka ya cika ta da tsakuwa, sai ya zama yana yi wa ɗannan wa'azi, yana cirewa yana ajewa, yana wa'azi yana cirewa yana, ko kuma in yi wa'azin ya ɗauki ɗaya jefa, in yi wa'azin ya ɗauki ɗaya jefa, har sai da ya cika wannan jakar. Shi mutum ne mai yawan wa'azi, wato yake a ƙarshe bayan ya gama wa'azin ɗan bai saurare shi ba, ya ce ya bune ya kai ɗana, wa'aztuka mau'izatan, na yi maka wa'azi, wa'azin da la wa'aztuha jabalan la tafatara, wallahi da dutse ne wa'azin nan, da dutsen zai kare ya fadi. Yace na yi maka wa'azi zuciyarka ba ta ji ba, na ma wa'azi zuciyarka ba ta ce, wallahi wa'azin nan da na yi maka da a dutse ne, da zai riddike. Yake cewa fatafatara ibnuhu, dan shi ma lokaci guda ɗaya kuma sai ya fashe, sai ya mutu. Malaman tafsiri suka ce yana daga cikin wa'azozin da ya waɗa, ya ce ya bune ya kai ɗana, ittakis taqwa wallahi ta'ala tijarakan, ka ɗauki jin tsoron Allah shine fatocinka, shine kasuwancinka, shine neman kuɗinka. Ya ati karibu min gairi bida'atin, zaka samu riba ko baka jari, ka ɗauki tsoron Allah shine kasuwancinka, ya ce wallahi zaka samu riba ko baka da jari, ko baka da kadarar sayarwa, ko cikin dilarka babu komi sai garara da kake rufe kaya, yace zaka samu jari, zaka samu riba mai yawa. Ya bune ya kai ɗana, yake ce masa ihdir janaiz, ka riƙa halartar janaiza, wala tahdhur al-urs, ka shaidinka da yawan halartar gurin angwanci, kana yawan halartar gurin janaiza amma ka shaidinka da yawan halartar gurin angwanci. Yace fa inal janaiz, ita janaiza tuzakkiruka al-akhira, za ta tuna maka lahira, wal urs yushika duniya, amma gurin angwanci kullun zai kwadaitar da kai hidimar duniya ne, zai kwadaitar da kai rayuwar duniya ne, in ka je gurin angwanci kana dawowa kai ma tunaninka ya kamata da shi neman fara neman aure ne aure nema da ne sha angwanci amma in ka je wajen jana'iza to wannan jana'iza za ta tuna maka mutuwa yace ya bunayya kai dana la takun ajaza min hadha dik kada ka zama gajiyayye wato ka kasa kaiwa wannan zakara alazi yasutu bil ashar wanda yake tashi da asubahi ya tara kar ka zama gajiyayye wato ka zama gajiyar ka ta kasa kaiwa zakara da zai farka cikin dare domin yi wa Allah bauta ya tasbihi wa Allah yake cewa wa anta na'imun ala firaj kana kwance kana shirga bacci akan shimfidinka zakara kuma ya tashi yana tasbihin Allah da asubahi ya bune ya kai dana la tu akir tawba kar ka jinkirta tuba fa innal mauti ati bakta mutuwa tana zuwa babu shiri kar ka jinkirta tuba domin mutuwa tana zuwa babu shiri yace masa ya bune ya kai dana la targab fi wuddil jahil kada kai kwadayin soyayyar jahili kada ka damu da soyayyar jahili fa yara annaka tarda amaluhu domin in kai yadda da soyayyar jahili jahilin zai ga kamar ka yadda da aikin sa ne kamar ka yadda da aikin sa ne da jahilci da yake ya bunayya kai dana ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tara nasu annaka taksha kar ka nuna wa mutane kai mai tsoron Allah ne liyakar muka don su girmama ka bi zalika da wannan wa qalbuka fajirun alhali kai a zuciyarka fajiri ne yace masa ya bunayya dana madadimtu ala sumti qattun tunda nake ban taba nadama akan shiru ba ne nadama akan shiru ina zaune shiru ne ina dama a ban taba nadama akan shiru ba fa innal kalama idza kana min fiddatin ita yawan magana idan azurfa ne kana sukutu min zahabi to shiru zinariya ne shiru zinariya ne yace ya bunayya kai dana itadil sharra kani sanci sharri kama ya tazilu kamar da shari yake gudunka fa inna sharra li sharri khuluq domin sharri shi ga shari dabi'a ne in dai zaka yi shari to kai ma kuma za a yi maka shari in dai zaka yi shi to za a yi maka ya bunayya kai dana alayka bi majalisil ulama na hore ka da ka rika zama wato tare da malamai ka rika zama a majalisin malamai wasami kalamal hukama ka rika jin maganganu na hikima ka ji maganan alqur'ani ka ji hadisi ka ji maganganun malamai fa inna Allah ta'ala yuhyi alqalbal mayt bi nuril hikma domin Allah yana raye zuciya macecciya da hasken hikima Allah yana raye zuciya macecciya da hasken hikima kama yuhyi alqalbal mayta bi wabil madar kamar da Allah yake raye bushashiyar kasa da mamakon ruwan sama fa inna man kadhaba zahaba ma waji ka sani dana ka nisanci ƙarya domin duk mai yawan ƙarya kwaljinin fuskarsa zai tafi wa man sa'a khuluquhu kasura gamuhu duk wanda mummunan aikin sa yayi yawa bakin cikin sa kuma zai yawa duk wanda mummunan aikin sa yayi yawa bakin cikin sa kuma zai yawa yace wa naqal sakuri min mawdhi'a aisaru yace dauko babban dutse ka daga shi a gurin zaman sa yace ya dana dauko cira to babban dutse a gurin zaman sa yafi sauki min ifhami man la yafhamu sama da ka fahimtar da mutumin da ba zai iya fahimta ba ka fahimtar da mutumin da ba zai iya fahimta ba to ka dauko dutse ka cilato shi a inda yake ka raba shi da inda yake yafi sauki sama da ka fahimtar da wanda ba zai fahimta ba yace ya bunai ya kai dana la tarsal rasulal jahila in zaka aike kar ka aike manzo jahili fa ilam tajir hakiman in baka samu manzo mai hikima ba fa ku rasulun nafsi to ka zama manzan kanka ka je kai aiken da kanka ko ba wuce yace sako me huce sako ko amma ba zai huce zuciya ba saboda haka sau da yawa indai sako ne sai ka je an maka abin da kuma zuciyarka ba ta nutsu da shi ba yace ya bunayya ya kai dana la tanki amatu ghairik kar ka auri baiwar waninka yace faturis wato bani ka huzunan tsawilan sai ka gadarwa ƴaƴanka bakin ciki na dindindin domin duk mutumin da ya auri baiwa an ya haifi yayan bayi ne ran da mai baiwar ta sai da ita da yayan zai diba je sai su kamar wanda ya baka akuyar karo ne a garan da zai dauke ta sai dai salame ka yayan ya dauki sau akuyar da yayan sa shi yasa yace karka auri baiwar waninka domin zaka gadarwa ƴaƴanka bakin ciki mai tsau tunda ka riga ka jefa su wato a cikin bauta kenan ya bunayya ya kai dana yace ya ci ala nasu zamanu wani zamani zai zo mutane la taqiru fi ainu halimi idanin mai hakuri ba zai yi sanyi ba duk mutumin da yake mai hakuri idanansa ba zai sanyi ba kullu zai zama cikin damuwa ya bunayya kai dana iktal majalis ala wato ala ainika ka zabi gurin zama daba ko majalisar zama da idanka ka zaba ka duba ka gani kafin ka je ka zauna a guri fa idza ra'aita almajlis yazkuru fihi Allah azza wa jal in ka ga gurin zama ana ambaton Allah mai girma da buwaya fajlis ma'ahum to ka zauna tare da mutanen fa innaka in taku aliman in kai malami ne yanfa'uka ilmu ilmin ka sai ya amfane ka wa in taku gabiyan in kai kuma wawa ne yu'allimuka rasu ilmantar da kai wa in yatali Allah azza wa jalla alaihim in Allah ya kalle su bi rahmatin da rahama to sim kama ahun za ta shafe ka ya bunai ya kai dana la tajlis wato la tajlis fil majalis alladhi la yadhkuru fihi Allah azza wa jalla kar ka zauna a majalisin da ba ambatan Allah fa innaka in takun aliman idan kai malami ne ka zauna a majalisin da ba ambatan Allah la yanfa'uka ilmuka ilmin ka ba zai amfane ka ba wa in taku gabiyan in kai kuma jahili ne yazeeduka gabawatan za su kara maka jahilci ne wa in yatali Allahu alaihim wato ba'du zalika bisakatin in kuma Allah ya kalle su da fushi yusuf kama ahun to fushin zai same ka azaba za ta same ka ya bunai yace ya kai dana la ya'kul da'amuka illa al-atqiya kar ka bari a ci abincinka sai masu jin tsoron Allah kar ka bari wanda ba mai jin tsoron Allah bai ci abincinka yace wa shawir fil amrikal ulama ka rika shawara da malami a cikin lamarinka ya bunai ya kai dana ka sani inna dunya baharun amiqun cewa duniyar ne da ka gani kogi ne mai zurfi wa gargarika fiha nasu kaseer mutane da yawa sun dulmi a ciki faj'al safinatuka fiha taqwallah ka sanya kwalakwalanka da zai tsallakar da kai wannan duniyar shine tsoron Allah wa hajwal imani fiha abinda za a zuba a cikin kwalakwalan kuma ya zama wato imani wa shira'u hatta tawakkul ala Allah sinikinka fataucinka zaka yi ya zama dogaro ga Allah la'allaka anta juma yuwahika qira ya munai ya kai dana inni hamaltul jandar yace ni na dauki dutse mai nauyi wal hadid na dauki bagin karfe falam ahamil shay'an afqalu min jar su'i amma ban taba daukan abin da yafi nauyi sama da mummunan makwabci ba wazuktul murara wazuktul murarata kulluha na dandani dukkan dangi na daci falam azuk ashaddu min alfaqri ban dandani dacin da yafi talauci ba ya bune ya kai dana innal hikmata lalle ita hikima wato ajlasatil masakin majalisul muluk ita hikima tana zaunar da talaka a mazaunin a kujerar sarki ya bune ya kai dana la ta ta'allam ma la ta'lam kar ka nemi sanin abin da baka sani ba hatta ta'amal bima ta'lam sai kai aiki da abin da ka sani domin za ka kara wa kanka hujja ya bune ya kai dana idza aratta an tu'aki rajulan in kana so wato ka kulla yan uwantaka da mutum ka kulla abokantaka zumunci da mutum fa agadhibu qabla zalik ka fushintar da shi tukun kafin ku fara abokantaka da shi fa in ansafaka inda gazbihi idan yayi hakuri lokacin da ka fushintar da shi to ka rike shi a matsayin aboki wa illa idan da ka fushintar da shi ya kasa hakuri to fala fazuru ka jisance shi ba aboki ba za ka yi amana da shi ba inda kai aboki ka bata masa ransa ka gani ya dauki mataki in bai dauki mataki bai ya fito wannan aboki ne da zaka jira din abokantaka da shi ya bunai yace masa ya kai dana innaka munzu nazalta ila dunya yace ni tunda nazo duniya wato yake cewa innaka kai munzu nazalta ila dunya tunda kazo duniyan nan istadabata haka bata baya wastaqbaltal akhirah kafasantil akhirah idan mutum zai yi tafiya a ce zaka tafi Lagos ka dauki jakarka daga Dambam ka shiga mota ka je Bulkatuwa to malaman hikima suka ce yanzu Lagos tafi Dambam kusa a gurin ka amma fa kana Bulkatuwa Lagos tafi Dambam kusa a gurin ka me yasa saboda san ka fuskanta yanzu Lagos sai a zuciyarka Lagos kake lissafi ba Dambam kake lissafi ba to shi yasa yace ran da ka zo duniya to yanzu lahira tafi kusa a gurin ka saboda ai ka riga ka ba wa duniya kan baya din awa daya ka dada kusa da lahira ne ka dada nisa tunda ba za ka dawo ba bal kasuwa ma da zaka yi cewa na fasa ka juyo malaman hikima suka ce dai ga tafi kusa akan dan balle balle kuma lahira wanda ba dama a juyo dillin fashi dai kai raguwa nin fashin ka suka yi duk awa dai kai awannin ka raguwa suka yi duk kwana dai kai kwanakin ka raguwa suka yi lahiran nan kake fuskanta shi yasa yake cewa danka dansa tun ran da ka sauka a duniyar nan ka juye baya ka bar duniyar kake kuma fuskantar wato lahirar ka yace fadara anta ilaiha tasiru saboda haka tafiyar ka lahira shi yafi kusa sama da duniya don duniya kan tunda ka zo to suna ka kabata yace a qarib man dara anta an hatar halu saboda ka nemi kusacin inda ka nufan nan kayi kokari ka nemi abinda zaka ji dadin wato lahirar dan san duniya kan ka bar magana ta ai ka riga ka zo ta har ma ka juya mata baya ya bunai ya kai dana yace a wil lisanaka an taqula samarwa harcanka sabarwa harcanka falan allahumma ghafirli allah ka gafarta min sabawa harcanka falan allahumma ghafirli allah ka gafarta min yace fa inna lillahi sa'atu la turaddu domin allah yana da wani lokacin da yake karba addu'a baya mai da ita saboda haka in harcanka ya saba falan allah ka gafarta min allah ka gafarta min in ka dace da wannan sa'a da ake karban addu'a kana fala sai ya karba yace ya bunayi ya kai dana iyaka waddai ka shedinka da yawan bashi ka shedinka da karban bashi fa innahu zullun nahari domin bashi wato kunyar rana ne wa hamul layl kuma bakin cikin dare kunyar rana baka so da yake binka bashi ya hadu da kai dare kuma bakin ciki kana kwance a gadanka kana ta tunani kudin wannan nan da har yanzu ba samu na biya ba kudin wannan nan da har yanzu ba samu na biya ba to bakin cikin dare ne kunyar rana yace ya bunai ya kai dana arjillah raja'a la yajri'uka an ma'as ala ma'asiyati yace ka kaunaci abin da yake wajen Allah ka kaunaci Allah irin kaunar da ba za ta sa kai jarumta ka saba masa ba kamar ka ce kai gadara da Allah ne amma irin gadarar da kuma ba za ta sa ka saba wa Allah ba to da in ka tuba Allah zai gafarta maka in kai aikin alkhairi kana sari Allah zai karba to kada wannan kuma ya dauki kafarka kai gadara da cewa to kai yanzu musulmi ne kai yanzu Allah zai baka aljanna har yasa kuma kafarka ta zali yace wato wa kafillahu kaufan ka ji tsoron Allah tsoron da layu ayyisuka min rahmatihi irin tsoron da ba za ka dabe kauna a wajen Allah ba ila gaira zalika min al-ma'id ma'thura anhu alayhi salam yace malam yace da waɗansu maganganu da yawa waɗanda waɗansu malaman sun ka kawo su a littattafan su na tarihi cikin maganganun Luqmanul Hakim shi yasa Allah ya ce wa laqad atina Luqmanal hikima hakika mun ba wa Luqmanul hikima wato hikimomi mai yawa sai muka ce masa anishkur lillah kai wa Allah godiya da wannan hikimar da Allah ya baka wannan shine Luqmanul Hakim ubangiji yake cewa sai yake cewa ɗansa wato ya bunai ya kai dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato zalunci ne mai girman gaske wa wasaina al-insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain anishkurni wa liwalidayya ilayya al-masir
ubangiji yace wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wa mutum wasiya biwalidayhi ya kula da iyayensa mana amarna mun masa umarni an yabi rahuma yayi wa iyayensa biyayya yayi musu nagarta yayi musu hali na kyautatawa hali na nuna jin kai da tausayi da soyayya da kauna Allah yace hamalatu ummuhu uwarsa fa ita ta dauki cikin sa wato fa wahanat wahanan taji wahala wahala taimuni taji ciwon baya taji ciwon ciki taji ciwon kai ta zubar da yawu tai tashin zuciya tai amai tai kumburin kafa ta hadu da wahaloli iri-iri rashin bacci nauyin jiki abubuwa saurin fushi ɓacin rai tunziri ko ba ta bata ba Allah ya ce wahanan ala wahani wahala akan wahala haka ta dauki cikin mutum wato fa wahanat wahanan ala wahanin sai wahala wahala akan wahala ai da'ufal lil hamdi wato ta sha wahala a dalilin daukar ciki wa da'ufal lil talqi ta sha wahala a lokacin naƙuda wa da'ufal lil wulada a lokacin da ta haife shi kuma ta wahala Allah ya ce duk da wannan wahala akan wahala, Allah ya ce fisaluhu fi amain, kuma aka sa ta yaye shi bayan shekara, ba daga aihuwar ta yaye shi ba, sai da aka samu shekara biyu. Wa fisaluhu fi amain, aka yaye shi a shekara biyu. To malamai suka ce wannan aya da ta ce wato cikin suratu Luqman, ta ce wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, daukan cikin sa da yayansa a shekara biyu, ko nan wa fisaluhu ta ce kurko, yawa can ne take cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a cikin Ahqaf ne, ko suratul Ahqaf ko, yawa can Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, daukan ciki da yayi wata 30. Nan kuma sai Allah ya ce a cikin Luqman wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, aka yayi yaron a cikin shekara biyu. Malamai suka ce to tunda Allah yana zancen wato daukan ciki ne da yayi, ai anan ana maganan yayi ne, an dauki ciki rauni akan rauni amma an yaye shi a cikin shekara biyu. Sai kuma aka ce daukan ciki da yayi wata 30, malamai suka ce sai a toge a fudde shekara biyu a cikin wata 30. Shekara biyu shine wata 24, can Allah ya ambaci wata 30, nan kuma Allah ya ambaci wata 24, shekara biyu. Saura wata nawa? Saura wata 6. Suka ce to ashe an haifi da a wata 6 za a iya karban da, saboda haka idan aka yi maka aure matarka sai ta haifa a wata 6, to kanka ce ba danka bane, danka ne. Malaman kididdiga suka ce za ta iya haihuwa wata 6 ma ba kwana 1 ko ba kwana 2 ko ba kwana 3, amma in ta haifa a wata 5 to wannan kan da cikin ta zo gida, yawa in ta haifa a wata 5 da cikin ta zo gidan, amma in ta haifa a wata 6 ko da ba kwana 3 ne, to dan naka ne zaka karba, kuma duk inda mutum yaje za a karba. Saboda kuma a jefu wannan matar ma da cewa hatta aifu, to wannan jifa ma shi ma kazafi ne, wanda idan dai bata yafe ba dole a lahira Allah zai karba mata haƙin ta na wannan kazafin, kuma inda za ta kara za a yi wa mutum hukunci na cewa ya jefe ta da zina. Ka'ida in ciki bai kai wata 6 ba ne, wata 5, to nan kan sai a ce to da cikin aka zo ba aifuwa ciki a ƙasa da wata 6, amma in dai wata 6 to wannan za a karbe shi. To shi yasa sai Allah ya ce bayan ta haifi ta dauki cikin yaro rauni akan rauni, wa fisalu fi amain, kuma ruti ya isa shekara biyu, shekara biyu ma an gwama shi nan saboda shi ma shekarun wahala ne, saboda yayan ai shi kansa wahala ne. Lokacin da mace ta cire yaro tukunna takan haɗe da larurai yawa yawa, sai sun haɗa matsalolin na ciwon nono tukun, sannan ai ta fama magani, sannan a zo matsala ne yayan yaron kansa, to kaga ai uwa tana wahala mai yawan gaske. To Ubangiji ya kawo kissar waƙi'ar aihuwa ne da reno a nan don ya nuna mana matsayin uwa, shi yasa ya buɗe aya da cewa wasiyyar insana bi walidayhi, mun yi wa mutum wasiya da ya kula da iyayensa, an ce in an ce wasiya ya fi a ce umarni, ya fi a ce mun yi umarni a wani wasiya, saboda wasiya wato ana so mutum ya kashe kunan sai ji magana cewa ai in an ce wasiya to lalle ana so ka ɗauke shi da muhimmanci. Shi yasa Allah ya ce muka yi wa mutum wasiya game da iyayensa, sai Allah ya labarta wa mutum ko da zai manta, ya ce hamalatu ummuhu, uwarsa ta ɗauki cikinsa, wahanan ala wahane, rauni akan rauni, raunin ɗaukar ciki, raunin remen ciki, raunin naƙuda, raunin aihuwa, raunin yayi. Allah ya ce wa fisalu fi amaini, sai kuma wato aka yayi yaron shine fitamu fi amaini. Allah ya ce anishkulli, saboda haka ka gode min, ka gode wa Ubangijin da ya halicce ka, wali walidayka, ka gode wa iyayenka kuma da suka dau wannan wahalar, wahalar na ɗawainiya na zuwanka wato duniya. Allah ya ce ilayyal masir, wato gare mu makoma take, wato kowa zai mutu ya dawo, wanda ya bi ya kuma kyautata wa iyayensa musakanta masa da abin da ya bi, wanda kuma ya bijire ya munana wa iyayensa musakanta masa da abin da ya aikata. Duk da wannan labari da Alƙur'ani yake bayarwa, amma sai kaga wani zai iya saka mahaifiyarsa ta zubar da hawaye saboda rashin biyayya. To kaga ai wannan rayuwar akwai jin tsoro, mutum zai iya asarar rayuwar, domin haƙƙin iyaye ko da kafirai ne Allah bai ya bari, ko da kafirai ne iyaya balle kuma inda iyayen suke wato musulmai. Allah ya ce wato ilayyal masir makoma gare mu take wa in jahadaka
ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Na'am, ubangiji yace wato wa in jahadaka in iyayen suka karfafe ka, ma'ana suka tursasa ka, ala an tushirka bi ma laysa laka bi ilmu, akan kai shirka da ni cikin abin da baka da ilimi, suka saka ka saba wa Allah alhali ka san kuma saban Allah ne. Allah ya ce fala tuti'uhuma, to kar kai musu biyayya. Ba kowace biyayya ake wa iyaye ba, sai biyayya wanda take ta shafi harkar duniya. Amma idan biyayya ta saba da umarnin Allah, to nan kan ba a yi wa iyaye biyayya. Ubangiji ya ce wato wa in jahadaka, in sun karfafe ka, ala an tushirka bi, kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmu, cikin abin da baka da ilimi, fala tuti'uhuma, kar kai musu biyayya. Ma'ana ko kana da ilimin ma, ma'ana in dai ba ka san Allah ya yarda da wannan abin ba, in dai ba ka san Allah ya yarda da wannan aikin da suka saka kan ba, to kar kai musu biyayya. Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, wato kai musu biyayya cikin harkokin duniya, ai bil ma'rufi al birri was sila, shine kai musu biyayya kuma ka sadar musu da zumunci, kai musu abin da yake zai kwantar musu da hankali ya faranta musu rai. Wattabi sabila man anaba ilayya, ka bi hanyar wanda suka koma zuwa gare mu, wato ta hanyar yin da'a, su mai ilayya marji'ukum, sannan kuma ku zuwa gare mu take, inji ubangiji fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, za mu ba ku labarin duk abin da kuka aikata, fa ujazikum alaihi, za mu yi muku sakayya a kayansa. An ce wannan maganganu duka an gito maganganun ne, tunda ana magana da Luqmanul Hakim ne, tunda ya fara yi wa ɗansa magana da yake ce masa ya bunai la tushrik billahi inna shirka zulmun azim, kar kai shirka, shirka zalunci ne mai girma. Sai aka gito maganan wasiya da kuma Allah ya yi ma ɗa game da wato iyayensa, har zuwa nan suka ce wayannan maganganun duba na Luqman bane, yanzu ne kuma za a zo na maganar Luqmanul Hakim, saboda haka an gito da wayannan maganganun ne, kuma Alkur'ani yana wannan dama. Sai ana magana akan wani abu, sai a gito da wata magana, sai an gama, sannan kuma a koma kan waccan maganar da aka fara, ba a gama ta ba. Ubangiji ya ce ya bunayya,
ya bunayya inna in taku mithqala habatin min kardalin wa takun fi sakarati law fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah ghaniyyun kabir.
Ya ce ya bunayya, ya kai wato karamin ɗana, wato sai aka zona magana da waccan magana da ya fara masa akan shirka, can ya hana ya jakunansa akan shirka da Allah, to nan kuma sai mu ji a sauran maganganun kuma akan me zai yi waɗannan sa wato nasiha. Yace ya bune, ya kai karamin ɗana, innaha in taku mithqala habatin min kardali, shi mummunan aiki, mummunan aiki, ai al-kasratu sayi'a, mummunan aiki, mummuniyar ɗabi'a. Allah yace in taku mithqala habatin min kardali, in mutum ya aikata ta, ko da ta kai misalin kwayar komayya ne, kwayar gadagi ko kwayar kasa ko kwayar zarra a wajen karanci, ko da yawa nan ne mutum ya aikata, fatakun fi sakra, kuma a ce mutum ya je ya shiga cikin wani ƙasar dutse, ya tafi can karkashin dutsen, ya je ya yi mummunan aikin, aw fi sama, ko ya shiga cikin sararin samaniya, ya je ya yi wannan saban Allah, aw fil ardi, ko ya shiga cikin dufin kasa, ya je ya buya ya yi saban Allah din. Mun gane ko? Allah ya ce ya atibi Allah, Allah zai kawo wannan, ma'ana Allah yana kallo kuma zai hisabi akan wannan abin da mutum ya aikata, ce mummunan aiki ko ina ka je kai shi, Allah yana kallon mutum, saboda haka kuma za ka same shi a rubuce a littafinka. Allah ya ce inna Allaha latiful, Allah mai taushi ne wajen fito da wannan abin da mutum ya aikata, babu wani wahala a cikin saburin Allah, Allah zai fito da shi. Dan Adam ne za ka buye masa ka je ka aikata laifi, amma ba Allah ba, ba Allah ba, domin abin da ka boye a kirjinka ma Allah ya sani kafin ka aikata. Balle aikin da ka je ka yi shi a duniya, a cikin ƙasa ne ko a sama, a ruwa ne ko a tudu, Allah ya sani. Allah ya ce ya tabi Allah, Allah zai kawo wannan abin da ka aikata. Inna Allaha latifun khabir, Allah mai taushin sani ne wajen fitar da wannan abin sannan khabiru mai kuma ba da labari ne wato a duk inda aka aikata abin. Ya bunayya,
ya bunayya aqimus salata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur.
Ubangiji yace sai Luqman ya ci gaba da wasiya wa dan sa, yace ya bunayya, ya kai karamin dana aqimus sala, ka rika tsaye da sallah. Kaga can ya masa magana akan hana shi shirka, ya sake masa magana akan hana shi ayyuka na sabawa Allah, to ya dawo kuma wajen kula masa addini. Aqimus sala, ka rika tsaye da sallah, wa amir bil ma'rufi, ka rika umurni da abu mai kyau, ka rika fadan alheri, ka rika sa mutane suna aikata alkhairi, wanha 'anil munkar, ka hana mutane bunana aiki, ka hana mutane fadan sharri, wasbir 'ala ma asabaka, umurni da kyakkyawan aiki, tsaye da sallah, umarni da kyakkyawan aiki, hana mutane mummunan aiki, wannan babban lamari ne. Dole mai yi sai yayi hakuri, sai yayi hakuri domin isar da sakon Allah ne, isar da sakon Allah kuma sai da hakuri. Shi yasa sai ya ce masa wasbir 'ala ma asabaka, kuma ka yi hakuri da abin da zai same ka akan hanyar umarni da kyakkyawan aiki da hana kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki. Inna zalika, dan waɗannan ɗabi'a da muka ambata maka, lamin min azmil umur, suna daga cikin al'amura wanda suke wato manya manya, wato alma'azumatuha allati yu'zamu 'alaiha liwujubiha, wanda dole ne sai an himmatu akan su ake yin su. Yake cewa wala tusa'ir kaddaka linnasi,
wala tusa'ir kaddaka linnasi, wala tamshi fi ardi maraha, inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur.
Yake cewa wala tusa'ir kaddaka linnasi, kada ka rika dauke kanka a mutane, kada ka zama mutum mai girman kai, kana walakanta mutane, in kaga mutane ka dauke kanka wato akan mutane. Allah ya ce wala tusa'ir kaddaka, a wata kira'ar wala tusa'ir kaddaka, kada ka dauke kanka, dan wato at-tas'iru wani ciwo ne da yake samun raƙumi kamar sankarau. In ya samu raƙumi kamar sankarau, wannan raƙumi yana da dogon wuya, to in ya hada ciwo sankarau sai ga wuyan amurde, to sai Ubangiji da yake Larabawa mutanen raƙuma ne, sai aka yi musu, sai aka yi isti'ara da wannan ciwon wuya raƙumin, sai aka yi amfani da shiwa, kar ku rika yin irin kamar wato raƙumi in wuyan sai yana ciwo. Ka sankare kanka, kana kallon mutane kake ka kula su, wala tusa'ir kaddaka 'alan nasi, wato kada ka dauke kanka akan mutane, wato ko shine la tamil wajhaka anhum takabbura, kar ka dauke fuskarka akan mutane saboda wato girman kai. Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan, kada ka tuka tafiya a bayan kasa kana takama, kana takama, kana taka kasa kamar ba za ka taka ba. Inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, Allah bai ya san kullum muktalin, dukkan mutum da yake mai takama, wato mutabaktirin, wanda yake mai takama mai girman kai fi mashi a cikin wato tafiyarsa. Fakhurun, mutum mai yawan alfahari wato akan mutane. Wakasir fi mashi,
wakasir fi mashi ka wa min sautin,
na'am,
inna ankara naswati da sautul hami.
Har yanzu Luqman yana yi wa ɗansa nasiha, yace masa wakasir fi mashi ka, kuma ka rika takaita tafiyarka, kar ka rika sauri buja, kana tada kura kamar baka da hankali, kar kuma kana tafiyar yanga kamar ba za ka taka kasa ba, kana tafiya da sai'i kamar ba za ka taka kasa ba. A'a, wa qasifi mashika, ka tafi tafiya tsaka-tsakiya, kai ba mai sauri, rashin tafiya da babu nutsuwa ba, kai kuma wato ba mai takama a cikin tafiyarka ba. Mun gane, duk da akwai hadisi da sahabban manzon Allah suka ce, duk sanda muke tafiya da manzon Allah yana wahalar da mu a wajen tafiya, sai mun yi sauri. Malamai suka ce saboda shi Ubangiji yana nade masa kasar ne, yana tare masa kasar ne, nan da nan kai sai ka garta nisa, shi kuma abun manzon Allah a rage masa nisan kasar. Saboda haka dole sai kun yi sauri ku kama shi, ba wai sauri yake a cikin tafiyar ba, a'a, Ubangiji yana tare masa kasar ne, inda zai je din sai a kai shi da wuri shi, amma ku ko ba manzon Allah bane. Saboda haka kuma hekun duka, saboda haka sai a wajen tafiya sai manzon Allah muna tafiya da shi, yana wahalar da mu a wajen tafiya, sai mu ji muna sarewa, shi kuma bai ya sarewa, saboda Allah yana tare masa kasar ne. To kuma su kuma ba sa kallon wannan, su kuma ba sa wato, su kuma sai sun takata. To Luqman al-Hakim, Ubangiji yana hakaito mana nasiha da yake wa ɗansa, yace masa waqasifi mashika, ka rika takaita wa a cikin tafiyarka shine tawassat, wato shine tawassat fihi bainar dabibi wal isra, ka rika tafiya tsakanin sanda da kuma wato sauri, wa alika sakina kuma karka tafiya wato cikin nutsuwa wal waqar da nutsuwa. Wa gadud min sautik, in za ka yi magana ka rika tausasa muryarka, ka tausasa muryarka, kar kana ihu kana holo ko a mutane a wajen magana, sannan kuma kar kuma kai magana da shiru yadda mutane sai ka wahalar da su wajen jin abin da kake faɗa. Kar ka san mutane in kana faɗa kan sai cewa iye ka ki ka daga murya yadda mutane za su ji, sannan kuma kar kai kolo, kar kai kolo. Ubangiji yake cewa inna ankara al-aswati da sautul hamir, mafi kyamar murya a cikin muryoyi ita ce muryar jaki. Muryar jaki ba ta dai, yakan fara kukansa da kolo ko sai kuma ya kare da shesheka. Allah ya ce kar kai murya irin muryar jaki, kala cikin na kala cikin mutane za ka yi magana ya zama muryar ka ta fita kowa tashi, kar kuma dan tausasa muryar nan ya zama mutane ko ba sa jin abin da kake faɗa, wannan ma ba a so. A wajen magana sai kawa sai mutun ya kashe kunan sosai ya zo kusa da kai ya dinga ce maka banji ba, eh banji ba, eh banji ba, to wannan babu kyawu. Sannan kamar da kuma ihu da folo ko kuma wato babu kyawu, musamman ma za ka yi magana a yanzu da mutane a waya, to ka dan bude murya ka gurgurdan yadda mutum zai ji. In kana cikin jama'ar da baka so su ji irin wayar da kake, ka tashi ka koma gefe. Amma musulunci baya sa rada, baya sa rada, rada ba kyau. Kai magana yadda mutum zai ji. Allah ya ce inna ankara aswati, lalle mafi munin murya da sautul hamir ita ce wato mutar, wato muryar jaki. Awwaluhu zafirun wa akhiruhu shayqun, farkon sa koloko ne karshen sa kuma wato shesheka. Kuma wannan wasiya inda mun kididdige su wasiya ne guda goma wanda Ubangiji ya hakaito mana Al-Qur'ani, wasiyar da Luqman al-Hakim wato yayi wa ɗansa. Na farko ya ja hankalinsa akan shirka da Allah. Na biyu ya ja hankalinsa akan ɓuya ka aikata saban Allah. Duk da malaman hikima suna cewa duk mutumin da yake ɓuya in zai yi sabo, in yi sa'a zai daina, domin ba a san jaruntaka kuma wajen sabawa Allah. Saboda haka saban Allah laifi ne. Da ya ja kunnen ɗansa akan saban Allah, akan shirka, ya ja kunnensa akan saban Allah. Na uku sai ya ja kunnen ɗansa akan kula da sallah. Ya ce masa waƙe mai salata, ka tsaye da sallah. Sannan kuma sai ya yi masa umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki. Wa amir bil urfi wanha anil munkar, ka riƙa umarni da kyakkyawan aiki kuma ka hana mummunan aiki. Sannan kuma sai wato ya ja hankalinsa akan yin haƙuri, akan wato hana mutane mummunan aiki da kuma umurtar mutane da kyakkyawan aiki. Dole sai da haƙuri, harka na wa'azi dole sai da haƙuri, wato wasbir alama asabaka, kai haƙuri bisa abin da ya same ka. Sannan sai ya ce masa wala tusayirka daka ala nas, kar ka dauke kanka a mutane. Ya hana shi dauke kai a dalilin girman kai, ka nuna kafi karfin kai kai wa mutane sallama in ka same su, sai dai su mutane su tayi su maka sallama. Ya ce masa kar ka rika dauke kanka a mutane. Sannan ya ja kunnen sa hana shi tafiya a cikin takama. Wala tamshi fil ardi marahan, kar kana tafiya a cikin kasa kana takama. Innaka lan takhriqa al arda, don karanta shi ba ko ku ba ne yake ba. Yace ba wannan aka haife yake ko, yawa ba za ka iya fasa kasa ba dan dan takama. Walan tabluga al jibala tulan, kuma ba za ka yi dutse wato wajen tsawo ba. Saboda ka daga kanka da kake ba za ka yi dutse ba. Sannan taka kasa da kake da takama ba za ka iya fasa kasar ba. Saboda haka ya ja hankalin ɗansa akan tafiya, in zai tafiya ya tafiya tafiya wadda take wato cikin nutsuwa. Sannan a wajen magana ya ce masa kuma wato menene wajen murya, wagadud min sautika, ka tausasa muryarka a wajen magana. To ya ja hankalinsa, wannan ita ce wasiya ta goma, cewa ya tausasa murya in zai yi magana ya daga magana cikin wato nutsuwa, kada ya magana da hauragiya, kada kuma ya magana da rada. Yace yayi magana tsaka tsakiya yadda mai sauraro zai saurare shi ba tare da ya wahala ba. to wannan alqur'ani ya hakaito mana menene hikimar da yasa Allah ya kawo mana shi alqur'ani dan me koyi mu dauki izina akai shi yasa Allah ya bamba wai kullum mu sha labarin luqmanul hakim kullum mu watse ba a mu dauki darasin da yake cikin wato wannan wasiyoyi guda goma da luqmanul hakim ya zaunar da dan sa ya gaya masa da ma wadancan din da malaman tafsiri su kawo a cikin wato maganganun su wannan abinda zamu iya kawo kenan wallahi musta'an abinda muka fada daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roko Allah malakai sarki ya gafarta mana.